Jama'a barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirinmu na Adena Shan Kwaya. Sunana Binta Esiru mai gabatar da shirin. A cikin shirinmu na wannan mako muna dauke ne da rahoto na musamman wanda wakilin muryar Amurka Sulai Mumini Barma ya hada mana akan yadda hukumomi ke karfafa yaki da fatocin miyagun kwayoyi a jamhuriyar Niger. To bari mu leka Niger dan sauraron cikakken rahoton Sule.
Kamar yadda hukumomi ke karfafa matakan yaki da fatocin miyagun kwayoyi, aka suma diloli ke ci gaba da bullo da sabbin dabarun shigar da hajar su ko fitar da ita daga wannan kasa zuwa waccan. Misalin yadda a baya-bayan nan binciken hukumar yaki da fatocin miyagun kwayoyi ta jamhuriyar Niger wato Okritis ya gano wani gidan hada wata hodar hajijiya da ake kira crack a unguwar Balafon da ke birnin Yamai, kamar yadda kakakin hukumar yan sanda commissioner Abu Muntari ya bayyana.
Wannan masu samugal din akwai sana'ar su wadda suke bayyana da ita ce sai da kusoshi ko su karahuna na gyaran motoci, kenan abu ne wanda ke nuna boyewar gasa mugal nasu kai suna aikata waccan sana'a. Wannan bincike ya sa mun gane da cewa tun shekara ta 2018 har zuwa yanzu wurin sarrafa waɗannan mayagun kwayoyi a nan Yamai guda uku mun ka gane. Samame da na bincike da aka kai wajen su ya sa an samu ayoyi da sanadarai waɗanda aka sawa don a sarrafa a samu wata sabo kwaya kuma wadda adda kai hi kwarai. An samu takardu na gidaje da takardu na banki waɗanda aka ɗauka kuɗi banki da su da kuma mota ɗaya. Shi gungu na biyu mutum bakwai ne, an kama waɗansu Yamai, an kama waɗansu da Magara, amma bincike ya faro daga da Magara inda an ka kama mutum biyar kamar yadda aka yi nan da Magaran ɗin Zandar kenan. An kai Samame na bincike inda aka samu fiye da kilo ɗaya na wata sabuwar kwaya wadda shigowa na ta yi yanzu. Sabo kwayan nan misalin kuɗin ta $91 million. A nan Yamai kuma da aka yi bincike an samu ɗaya daga cikin gunzum shugaban nasu, an kama shi da kuma masu kama mishi hannu. To bincike da an kai ya nuna cewa matasa suna shiga cikin samugal ɗin kwayoyi, kuma an gane da cewa sabin kwayoyi ne ke shigowa yanzu.
Alkali mai shigar da ƙara wato procureur de la République da muƙarrabansa sun ziyarci cibiyar hukumar yaƙi da fatocin miyagun kwayoyi domin ƙarfafawa ma'aikata gwiwa saboda jajircewarsu akan farautar masu wannan haramtacciyar sana'a da aka bayyana cewa tana da alaka da dukkan miyagun ayyuka. Zakariya Muhammadu na daga cikin mataimakan procureur.
Lalle kun ga gungun mutanen da aka kama, ƴan ta'adda ne gogaggu wanda sun kware wajen safara da kuma fatauci da fasakawarin miyagun kwayoyi, musamman ma abin da aka sani da makasarin shi a nan Yamai ne. Amma kun ga hal akwai mutane wanda aka kamo daga cikin ƙasar Niger, musamman wajen su da Magaram da sauransu, kuma gungu na guda kun ga dukkan su ƴan ƙasashen waje ne. Sun zo suna wasu kankanin sana'a sana'o'i, amma in aka bincika ba sana'o'i suke ba, aikin sa kawai fatauci ne da fasakawarin miyagun kwayoyi. Lalle mun shirya hadi kuma muna ba su goyon baya na procureur 100 sama da 100, kuma duk abin da ya kamata a yi za a yi domin a zamanto an kawo bayan wannan annoba. Musamman kun ga procureur ya ce kudinta guda kaman kudinta tana da tsada kwarai wannan kwaya. Dan gram daya ana ci da shi kusan shi ka 70, kuma idan ka saba da ita duk minti $25 dole sai ka nemi ka kasha. Kana kaga idan baka da kudi dole zaka je kai wasu ta'addanci ka kashe mutum kai sace domin ka samu wannan kudi. Kenan ita wannan kwaya lalle tana ƙara mugayen ayyuka a cikin ƙasa, musamman ma a bangare na mutane samarin ƙasa ko matasan ƙasa gaba daya. Don ka wannan shine kokko da muke nan gani, kuma muna ba su goyon bayan mu 100 sama da 100.
Samun haɗin kan al'umma a wannan yaƙi wani mataki ne na cimma nasara, inji hukumomi. Saboda haka aka buƙaci gudunmuwarta don ganin an murƙushe aika-aikar masu safarar miyagun kwayoyi.
Yau mun zo mu kawo goyon bayan mu 100 sama da 100 a wanga babban ofishi na ƙasa wanda yake fafutuka, musamman yake kokowa da fatauci da fasakawarin miyagun kwayoyi. Kamar yadda ku gani sun nuna muku kwayoyi ne wanda lalle a ƙasar mu bamu san irin su ba, don kai kamar wasu launi ne wanda da bamu san su ba, amma yanzu sun shigo cikin ƙasar mu, kuma ya kamata a ƙara ba su ƙarfin gwiwa domin ya zama to su ci gaba da aikin su da tare da goyon bayan talakawa da hukuma.
Hukumomin jamhuriyar Niger albarkacin ranar yaki da fatocin miyagun kwayoyi ta duniya, wacce ake bukukuwanta a kowace ranar 26 ga watan Yuni sun gudanar da ayyukan kona miyagun kwayoyin da aka kama a tsawon watanni 12 da suka gabata a birnin Yamai. Misali, an kona tabar wiwi mai tarin yawa hade da kwayoyin tramol sama da 150,000 sai gram 2,357 na hodar Iblis. Haka kuma an gudanar da makamantan wannan aiki a ilahirin jihohin kasar nan da na kun kawar da dukkan wani shakkun da wasu ƴan ƙasa ke nunawa game da inda ake nufa da miyagun kwayoyin da ake kamawa a hannun diloli. Safarar miyagun kwayoyi a yau a yankin Sahel wani abu ne da aka bayyana cewa yana matukar taimakawa matsalar tsaron da ake fama da ita a ƴan shekarun nan a waɗannan ƙasashe, inda ƴan ta'adda da ƴan bindiga daɗi da barayi ke ƙara yawaita, galibin su matasa marasa aikin yi ko waɗanda suka bijirewa tarbiyyar iyaye.
To jama'a, a nan za mu sake dasa aya a madadin wakilin muryar Amurka Sule Momin Barma, ni Binta S. Yaro da na haɗa shirin da kuma gabatar, nake cewa ku huta lafiya, sai kuma idan Allah ya kai mu wani mako za mu kawo maku wani sabon shiri.